Assalamu alaikum masu saurare, barkamu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar kullum ga gogon naku El Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa.
Shugaba Buhari ya tafi Burtaniya hutun shekara na tsawon kwana 10 inda anan zai ga likita. MBBOG bayan dawa daga ziyarar Sambisa sun yaba wa sojoji da nana ta'amar na takan yiwu sauran matan cibuk na sashen dajin. Manase na cikin tawagar.
Suna ganin tafiya a wajen wanda ba su iya gama binciken ba tukuna.
EFCC ta wanke burgida janar Jafaru Isa daga duk wani zargin karɓar kuɗi daga Sambo da Suki da bayyana cewa kuɗin dama don sayan wani gida ne a Kano don lamuran tsaro, kuma ba a kai ga sayan gidan ba aka dawo da dukkan kuɗin miliyan 170 aljihun gwamnatin Najeriya. Jafaru Isa ya gode wa waɗanda suka yi juyayi ga labarin da ya zama maras tushe.
Abokan tafiya da suka ringa aiko da doyi kan wannan amari, ina musu godiya kwarai da gaske. Wannan ba shakka ibtila'i ne ya same ni, Allah cikin rahimarsa na ci jarabawar.
NDLEA ta damke wani mai safarar muguwar kwaya mai tamfitamin Charles Obi a filin jirgin Abuja da ya nufin shiga Cambodia da kwayar kunshe cikin kayan barkono. Bisa kuskure, jirgin yakin Najeriya ya sauke bom kan yan gudun hijira a ran jihar Borno. Nasura da Maili kamarar Amurka daga Abuja.
Haka dai, to yanzu za mu shiga zauren jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai yau su ne mai martaba sarkin jarawan jihar Filato Agwam Azare, Rabaran Dr. Azi Wakili, wanda zai gabatar da kashi na uku kuma na ƙarshe na jawabinsa da jagoran ƙungiyar 'yan uwa musulmi shiyar jihar Katsina Sheikh Yaqub Yahaya. Ga Agwam Azare.
Manoma Allah ya danga mashi aikin noma, Fulani kuma Allah ya ba su aikin ciwo, dukkan mu muna da amfani ga juna. Idan muna son zaman lafiyar nan, ina ba da shawara mu koma yadda ake da. Fulani yayansu wanda sun girma su yi ciwo, manoma ba ma su tabbata cewa sun gwangwanakin su. Da akwai ciwo ko makiyaya, shi ya sa idan ba Fulani ya yi kuskure har shanu sun shiga gona ta zama ciwo a wurin. Idan manomi ya yi kuskure akwai wanda aka zaɓi a wurin. A bayar da gwamnatin Najeriya gaba ɗaya, bari mu koma mu duba yaya za mu yi a samu zaman lafiya. Irishin maturity ne ya ɗanka wannan hadan. Kuskure idan mun duba yadda za mu domin zaman lafiya ya tabbata, gaskiya za mu yi zaman lafiya. Ba yadda kawai za mu yi mu rabu da shi. Amma Allah ya yi mu, ya aje mu inda muke. Saboda haka ina ba da shawarar cewa mu koma mu duba yaya za mu yi mu ci gaba da zaman lafiya. Wani hanya za a bi? A yi zama da juna mu dubi duk inda muka yi yarjejiya cewa ga yadda ake canza mu. Shi kenan sai mu tafiya. Mun duba lokacin su sadauna kamar da na faɗa. Shi magana da murya biya da duka mu yan jihar Arewa, dukkan mu yan plateau ne, ko kai waye yare ko firon bayari a Naguta, Angas, Lantan, Shandam da sauran su tsaka. Allah ya aje mu yi zaman tarayya. Da Allah baya son mu yi zaman tarayya da ya raba mu yana da wannan yi. Amma ya haɗa mu, Allah ina roƙo mu koma mu wannan zaman lafiya. Allah ya kawo mana arziki a wannan ƙasa fiye da yadda muke tsato. Amma idan babu zaman lafiya ba za mu ci moretta ba. Idan akwai zaman lafiya, ai kaga kowa zai samu abinda Allah ya bashi iko samuwa ba tare da wata tanzoma ba. Saboda haka mu koyi yadda za mu zama tarayya da juna addini sun rai. Idan Allah yana da iko ya tilasta mu bi addini da, amma bai haka ba, ya ba kowa kalla binansa ba. Amma kuma ga hasurori inda ka bi inda za ka bi gashi nan. Domin haka yanwa, bari mu manta da bambanci ba, mu dinga ta kashe juna. Ba zai biya mana bukata mu tabbata fa. A rana da ƙarshe kowa zai je ba da lissafin kansa a gaban Ubangiji. Abinda ka yi ko da to ko bato. Mu koya yadda za mu rungumi juna domin kowa ya samu albarkan da Allah ya aje ma kowa. Mu manta da bambanci musamman ina koma plateau state ta ana zaman tarayya. An waye gari sai aka suka wani sura ya yi barkaje. Wannan ba zai fice mu ba. Bari mu zama inda Allah yana bukacin mu yi zama domin mu ci gaba da zama tare domin development ne. Ina roko mu manta da bambanci mu yi zaman tarayya mu ci moriyar kasar mu inda Allah ya aje. Nan kuma biye da haka zan roka, zan kuma ba da shawara mu shugabanni. Idan talakawa sun gan mu shugaban mu hada kai, wane ne zai hada wani? Amma mu shugabanni Allah ya ba mu alaƙi na rikin jama'a. Idan mun haɗa kai kamar a ce ni sarkin jarawa ga sarkin Biron ga sarkin Anaguta ga sarkin Yanga, an ga mu muna cuɗanya muna zaman tarayya, aina baya dole su bi bayan mu. Kika ga tanzoma shi ga shugabanni ne, ba su rungumi juna ba. Mu ne alamu, mu ne ambasado na Allah. Allah ba zai sauka ya yi mulki a nan ba, yakan yi amfani da ɗan adam. wanda ya yi shi a kamalinsa. Domin haka ina roƙar da babban murya, mu dubi Allah, mu dubi rayuwarmu, mu dubi abin da shirin Allah zai yi nan gaba. Menene zan yi domin in samu wannan salama? Menene zan yi domin na ba su daɗi? Kuskurin da muna yi cewa idan an taba mutum sai ke sai ya rama, sai na rama nan ne ya sa rigima ba ta ƙaruwa. Amma idan aka riki mutum ka yi haƙuri, wankan ya haƙuri, za mu ci gaba da tafiya. Amma rikin haƙurin nan ne ya gamsa rigiman din ta ke ƙarewa, sai na rama, ai mani sai na rama. Dole ne wani ya haƙuri kafin ka samu zaman lafiya. Domin haka na bada wannan shawara da kuma addu'a cewa bari wannan salama ya fara daga gare mu mu a shugabanni. Allah Ubangiji ya ji addu'armu, Allah ya taimake mu. Amin. Nagode.
Shi ma Sheikh Yaqub Yahaya ya ce haƙuri da juna da gaskiya da riƙon amana da kuma bin tsari su ne maganin fitintunin da Najeriya ke fuskanta.
Ya kamata Fulani da manoma su yi ma kansu faɗa. Shi wannan da ake da noman nan da ake ana yin shi ne don rayuwa ta ci gaba. Ya zama to ainihin ci gaban rayuwa ne. In kun tafi kun bar ƴaƴanku da jikokinku, su wa'innan ƴaƴan da jikokin za su alkinta abin da kuka bari, kamar yadda aka bar muku kuma kuka ci gaba da shi. To in ya zama kuma an samu irin wannan, to a ina ne za a tsuguna a yi noma? A ina ne kuma za a tsuguna a yi kiwo? In ya zo kaga shikenan sai zama an wayi gari kawai, duk abubuwa sun tabarbare, ba mai ce ma wani bari, ba mai ganin mutuncin wani, ba mai ganin girman wani. Sai kuma a wayi gari an biya bukatan waɗansu Allah waɗanda suke da guri na su haifar da irin wannan don su cimma wata manufa a ɓoye, wanda ba a san su ba, amma ta ƙarƙashin ƙasa su ne suke amfana da waɗannan rigingimu. Da saka ya kamata su zauna su fahimci Fulani, su zauna su fahimci junansu da su da makiyaya, domin a samu fahimtar juna. Kuma ya zama na kenan, wato ainihin al'amura sun koma yanda suke, alaƙala a ji sauƙi. Komawa al'amura da suke kamar da muka sani can da shekara 50-60 da suka gabata dai wahalan gaske yake, al'amari ne na Allah yana yi wa a samu sauyi wanda zai kawo irin wannan yanayi din. Amma kamun a samu wannan sauyin na yanayi, wace rawa za mu taka mu a matsayinmu na Fulani misali, ko matsayinmu na manoma? Ita dai gwamnati ana kafa ta ne domin al'umma, ta jawo musu alkhairi ta tunkuɗe musu sharri. Su kuma talakawa suna da haƙƙi, gwamnati ta ba su abin da ake ce ma muqawwimatul hayat, abubuwa na rayuwa, ginshiƙan rayuwa. Ya zama marasa shi suna da ƙaranci, sannan kuma na ƙololuwa wanda ake ce ma high class, su kuma su zama ƴan kaɗan ne. ƴan kaɗan su zama high class, mafi yawa su zama su ne middle class. Na ƙasa ƙwarai su zama ƙasa da na middle class. So sai kaga abubuwa sun tafi bai ɗaya. To amma sai a wayi gari an yi waso so an yi wasa kika tashi.
To nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya, sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.